الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna yammaci na 6 ga watan Jumadal Ula hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1444 wanda ta yi daidai da 30 ga watan 11 shekara ta 2022 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Jibuwis dake cikin wannan unguwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Sharh Sunna littafi ne na babban malami Imamul Barbahari rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 74 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun tattauna game da sanin matsayi da martaba da falalar Banu Hashim saboda kusancinsu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sanin kuma falala da kima da mutuncin Qurayshawa kasantuwar su dangin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mu'minai daga cikin su da kuma sanin matsayi da falalan Larabawa ma da sauran kabilun su kasantuwar su an saukar da wannan babban littafi na Al-Qur'ani da harshen su sannan an aiko manzo na ƙarshe fiyayyen annabawa da manzanni a cikin su da haka wajibi ne musulmi ya san suna da martaba suna da matsayi a musulunci ba ma su ba har ba wanda ya zauna a ƙarƙashin su suka yantar da shi shi ma ana riskar da shi da su wajen falala da matsayi sannan banda haka ma ka san kuma sauran haƙoƙi na sauran ƴan uwanka musulmi a musulunci wannan abu ne wanda musulunci yana kira zuwa ga yin haka to mun tattauna ƙwarai game da wannan gaba har muka shiga kuma gaba ta biyu gabar da malam yace kuma yana daga cikin babin aqida ta musulmi na ƙwarai ya san falala da matsayi da daraja da martabar al-ansar wato mutanen Madina sahabbai ƴan Madina da kuma wasiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wa ali wa sallama yayi game da su sannan har wa yau wajibi ne musulmi ya sani bal ma yana cikin aqidar musulmi na ƙwarai sanin matsayi da martaba da falalar iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ƙarƙashin haka baya halatta a zage su ko a ci mutuncin su ko a rage matsayin su sannan da sanin falalar su da karamomin su da kuma sanin falalar makwabta na Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin mutanen Madina wato al-Ansar sune kabila Aus da Khazraj sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sune mafi fita da mafi falalar karnuka da aka taba yi a doran kasa saboda fadin Annabi sallallahu alaihi wasallam khairukum qarni duk karnuka da aka yi to babu qarni mafi alkhairi mafi albarka mafi daraja sama da karnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sahabbai wannan ya ishe su alfakhari ya ishe su falala da daraja da Allah madaukakin sarki ya zabe su yasa suka zo a cikin karnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma Allah madaukakin sarki ya zabe su su zama sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin cewa su dinnan su suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a suka yadda da shi suka yi jihadi tare da shi suka dauki ilimin da yazo da shi suka isar da sakon da yazo da shi ga mutane kai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ko iyana aka tsaya to wannan ya ishe su ba sai an kara ba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sune fiyayyen karni babu wani duk tarin aikin sa duk matsayin sa duk gudun sa da tseren sa wajen ya ga ya cin musu a falala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bai isa ba ba kuma zai iya kama su ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tasubbu ashabi kar ku fadi bakar magana ballanta za ku yi batanci har ta kai ga zagin wani daga cikin sahabbaina kananan su da manyan su manzo Allah ya ce na rantsi da wanda raina yake hannunsa idan da ɗaya daga cikin ku yana da kwatankwacin dukiya ta zinare da ta kai girman dutsen Uhudu sannan ya narkar da ita ta koma naira ko dala yayi tattaimakon addini da ita yayi ta ciyar da bayin Allah manzo Allah ya ce wallahi ba zai iya kai mudin nabi da ɗaya daga cikin sahabbai ya ciyar ba annabi ya ce ko da rabi ma wannan ya nuna maka cewa duk gudunka duk tseranka duk tarin aikinka na kirki to wayannan sahabban sun riga sun sha gabanka ba za ka iya cin musu ba ina fata an gane wannan falala ce mai girma da ya zama wajibi a san wannan falala ta sahabbai a ci gaba da karantar da mutane falalar sahabbai mutane su ci gaba da karantar da ƴaƴansu da iyalansu martaba da matsayin waɗannan bayin Allah Allah madaukakin sarki ya shaide su Allah madaukakin sarki ya yabe su Allah madaukakin sarki ya yadda da su Allah madaukakin sarki ya ba su aljanna kamar yanda wannan yazo a cikin ayoyi daban-daban cikin Alkur'ani akwai fadin Allah was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansar duk yanda mutun ya kai bai isa ya shiga cikin al-awwaluna ba min al-muhajirina wal-ansar wata al'umma ce ta musamman da Allah ta'ala ya zabe ta ta riga ta zo ta yi zamanin ta ta shude tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum kawai inda mutun zai iya kutsa kai cikin taimakon Allah in Allah ya taimake shi ya shiga to zai iya shiga wallazina taba'uhum bi ihsan amma al-muhajirin sun kare al-ansar sun kare wannan wani matsayi ne wata kujera ce da Allah ta'ala ya bawa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda yake iya yin tarayya da su a cikin ta amma in kaga dama in Allah ya maka gedar dogo yayi maka tawfiki kana iya shiga cikin wallazina taba'uhum bi ihsan Allah cikin suratul fatih ya kuma cewa laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara wannan wani tambari ne na girmamawa da Allah madaukakin sarki ya sake bawa sahabbai inda Allah ta'ala ya ce tabbas haqiqa ka sani Allah madaukakin sarki ya yadda da mu'minan nan na farko waɗanda suka yi wa manzon Allah mubaya'a a ƙarƙashin bishiya na san bana ciki baka ciki ba ma ciki wasu mutane ne da Allah ta'ala yayi musu wannan falala yayi musu wannan daukaka yasa su a cikin wannan rukuni sai kai kuma ka nemi taka yardar Allah ta hanyar bin addinin da suka zo da shi da kaunar su kasantuwar su tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin suratul fatihi Allah ta'ala ya kuma kawo mai gidan namu sannan ya kawo su suma yace Muhammadur Rasulullah bayan ya kawo nan sai ce walladhina ma'ahu waɗanda suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a jihadi suke tare da annabi a gida sun shiga tare sun fito tare sun ci abinci tare ya auren musu sun aura daga gare shi babu waɗanda suka samu wannan daraja ko falala sai sahabbai dan haka Allah madaukakin sarki ya yabe su ba a alqur'ani ba kadai Allah ya faɗi sufofinsu har a cikin at-taura kamar yanda ya faɗi sufofinsu cikin injila har ma a ƙarshen wannan aya Allah madaukakin sarki ya nuna duk wanda ke jin haushin su duk wanda yake ganin sahabbai sun bata masa suna bakanta masa rai a karanta tarihin su ya ji ba dadi a faɗi wani daga cikin su a ce radiyallahu anhu ya ji kamar an watsa masa wuta to wannan yana daga cikin wanda ya shiga cikin liyagiza bihimul kuffar Allah ta'ala ya ce ya tanadu waɗannan sahabbai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma taimakon wannan addinin dan ya bakanta ran kafirai da su wannan ayoyi suna nuna falalar su da matsayin su a wajen Allah da kuma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan muka tsaya qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa hum yatafadaluna fi ma bainahum sannan su kansu ba a falala ba a matsayi ɗaya suke ba a falala wasu daga cikin su sun fi wasu falala wasu ba su kai wasu falala ba a cikin su ga malan zai maka bayanin yanda falalar su take fal khulafa'ul arba'atu khalifofin nan su so hudu Abu Bakrin radiyallahu an wa Umar radiyallahu an wa Uthman radiyallahu an wa Uthman wa Ali radiyallahu an waɗannan sahabbai su hudu su ake kira al khulafa'ul arba'a kap in ka tattare sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam hum afdalus sahaba waɗannan su hudun su ne mafiya falala cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kuga duk wanda yace su zai taba ko su zai ci mutunci ko su zai wato taba darajar su ka san tabewa da tsiya ta duniya da ta lahira ta same shi Allah ya tsare bakunan mu daga fadin miyagun kalmomi game da waɗannan manyan sahabbai bayan waɗannan guda hudu summa baqiyatul ashara almubashirin bil janna sannan ragowar guda goman da aka yi musu albushir da aljanna banda wannan Abu Bakar da Umar da Uthman da Ali to sai kuma akwai guda shida akwai Sa'ad akwai Sa'id akwai Abdurrahman akwai Az-Zubair bin Al-Awwam akwai Sa'ad bin Abi Waqqas waɗannan in ka tattare su sune ainihin wato akwai Abu Ubaida Amir bin Al-Jarrah waɗannan sune ragowar guda shida in ka hade su ake kira al-asharatul mubashshiruna bil janna annabi sallallahu alaihi wasallam ba a jumla ba ɗaya bayan ɗaya dinga kiran su yana ba su aljanna ɗaya bayan ɗaya dinga lissafa su yana wani dan aljanna ne Abu Bakar fil janna wa Umar fil janna har zuwa na ƙarshen su goma nan duk gaba ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su certificate daga Allah madaukakin sarki cewa yan aljanna ne to bayan waɗannan guda goma summal muhajiruna sannan sai kuma ka dauki sahabbai almuhajiruna gabaki daya wanda waɗannan guda goman suna ciki to banda su da kuma sauran almuhajirun waɗanda suka yi hijira daga Makka matsi yayi matsi takura tayi takura aka kore su daga gidajensu suka bar dukiyoyinsu suka bar iyalansu suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda taimakon wannan addini waɗannan su kuma in ka banda waɗancan guda goma to waɗanda suke bin su a falala su ne almuhajirun li'anna Allah me yasa almuhajirun suka zama sun dara sauran sahabbai waɗanda ba muhajiruna ba a falala li'anna Allah qaddamahum fi dhikri domin Allah madaukakin sarki ya gabatar da su wajen ambato alal ansar akan sahabbai ƴan Madina duk ayoyin da suka yi maganar sahabbai ƴan Makka da ƴan Madina ko muhajiruna da al-ansar za ka ga sai Allah ya fara gabatar da al-muhajirun sannan sai kuma ya kawo al-ansar a sahu na biyu wannan jerin da Allah ta'ala yayi a wurare daban-daban cikin Qur'ani na nuna cewa al-muhajiruna suna da doriya da fifikon falala akan al-ansar kamar ayar da muka karanta ma inda Allah madaukakin sarki ke cewa sabiqunal awwaluna sai ce minal muhajirina wal ansar to wannan Allah ta'ala ya gabatar da su wajen ambato wali annahum kuma saboda su al-muhajiruna dinnan taraku diyarahum karkamanta su ne waɗanda tarihi ba zai manta da su ba sun haƙura sun bar gidajensu wa amwalahum sun rabu da shagunan su da kantinan su da kasuwannin su da gonakin su da dabbobin su na kiwo haka suka tattara suka tsallake su suka bar su wa audanahum suka bar garuruwan su mahaifar su lillahi dan Allah ina ka taba bari yanzu ba ma a ce wai ka tafi Kudu ka tafi Enugu ko ka tafi Bayelsa ko kasashen da ainihin musulunci yayi karanci ka je ka zauna can ka taimaki wannan addini ta hanyar yada shi a can a cikin garin ka ma nan an ka ce ka je wani ƙauyen ka yi da'awa sai ka ce ai ba wutar lantarki ba ruwan famfo ba ruwa mai kyau sai an hawo sai an yi tafiya kilomita kaza daga titi kafin a shiga garin sai ga mutane sun ki zuwa su tallata addini to sahabban nan fa haka suka bar gidajensu mutum ya kera gida yana zaune a cikin iyalansa akwai masu kuɗi cikin sahabban nan haka wasu suka bar gidajen aka bar su empty dukiyoyin su wani za ka ga yana da dukiya mai tarin yawa fiye da yanda kake tunani haka ya bar shagunan ya bar kantinan kai yanzu ko anan kai ka san ba irin su bane kai a zo ana irin wannan magana kai ka san sai dai kawai kace radiyallahu anhu ka san ba ka cikin wannan ka tsallake yanzu ka bar kasuwar sabon gari ka shiga cikin lungu kai wata ɗaya wata da watanni ko ka tsallake ka bar kantun kwari ko ka tsallake ka bar wasu cikin manyan kasuwanni da ake zuwa ana hada-hada mutum ga tarin dukiya ga jari amma mutum ya tsallake kawai tafi taimakon addini haka fa sahabban nan suka yi fa sannan wa audanahum mutum mahaifarsa garinsu bai san ko ina ba sai nan anan harkokinsa suke anan gidansa yake anan iyalansa suke amma haka sahabban nan fa suka bar gidajen suka bar dukiyoyin suka bar garuruwan su kuma ba wai dan su je su karo jari ba ba zuwa suka yi dan su yo order ba a'a sun tafi ne lillahi dan Allah subhanahu wataala wa hajaru suka yi hijira ba wai hijira ce ta gari yayi zafi bari mutun ya matsa wato inna ardi wasi'a mutum ya ce to tunda nan al'amura sun cuɗe al'amura sun yi tsanani sun yi zafi bari ya bar nan garin ya koma wani gari a'a su fa hijirar da suka yi fa gaba ɗaya sun yi ta ne fi sabilillah ba fi sabilil mal ba fi sabilillah dan Allah kawai fi sabilillah fahum afdalu wannan yasa waɗannan sahabban su suka fi falala minal ansar sama da sahabbai ƴan Madina to bayan al-muhajirun thumma al-ansar sannan sai kuma al-ansar radiyallahu anhum suma sun taka rawar gani kuma sun yi bajinta kware da gaske sun yi abin da ake da bukata a daidai lokacin da ake bukata sun taimaki al-muhajirun can dai an ji al-muhajirun sun bar gidaje sun bar dukiyoyin su sun bar suturun su sun bar komai sun bar garuruwan su dan Allah to ina suka zo sai suka dawo suka tare a garin Madina su kuma mutanen Madina bari ka ji tu su kuma tasu falalar su kuma li'annahum sun samu falala da martaba saboda su ne kamo suka tsaya kai da fata bi iwa'ir rasul wajen tattaro manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dai makka an kore shi ba an nemi a halaka shi an hana shi ya yada da'awa to su suka yi wa manzon Allah lale maraba Annabi bai zabi ya tafi ko ina ba Allah bai zabar masa ya tafi ko ina ba sai Madina wannan zabi ne daga Allah da Allah ya ga dama sai fi wannan falalar da darajar sai a bawa wani yankin ba Madina ba amma Allah ta'ala sai ya zaba wa manzansa yin hijira yayin da garin Makka ta dau zafi al'amura suka wato suka yi zafi haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zabi garin Madina su kuma suna zuwa awawur rasul suka tattaro manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam har ya sauka a gidan Abu Ayyub al-Ansari da tijan arziki Allah ya kara masa yadda
ya sauka yace ya makin Allah ina kake so sama ko kasa tarihi yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace da ya zabi sama yace kuma kasa yace saboda zai fa sauki ga masu zuwa ziyara da waɗanda suke shigowa dan ganin annabi sallallahu alaihi wasallam an ce akwai ran da ruwa ya taba zubewa gaba ɗaya katifarsa da ta iyalan da gaba ɗaya aka dinga daukowa ana dannewa dan kan ruwa ya dugo kan annabi sallallahu alaihi wasallam yana kasa su suna sama wa iwa'il muslimin kuma fa garin madinan din cewa yayi masu hijira suna ta barkowa suna ta tahowa duk wanda yaji manzon Allah ya iso madina kowa daga inda yake na kokarin isowa haka bayan sun ba manzon Allah masauki wa iwa'il muslimin haka suka taro sauran musulmi ka duba yan gudun hijira inda ake fama da su yanzu duk dan gudun hijiran da yayi gudun hijira da iyalansa kaman su 10 ka sauke su a gidanka ka ci da su ka shayar da su kafin al'amura su lafa su koma garuruwan su ko kafin a neman musu abin yi su kama yi yanzu dan Allah bala a saka cikin masu imani na kwarai ba ai ba karaman bajinta bane a wannan yanayin da ake ciki wani yana wuraren nan da ake tashe-tashen hankula za ga wasu ba gida ba ainihin wuraren sana'a duk an tashe su sun fantsama waɗanda suke da ƴan uwa a wasu wuraren sun zo wajen ƴan uwansu wasu kuma babu ƴan uwan kawai an fantsama wani da shi da iyalan gaba ɗaya kwansu da kwarkwata sun zo sun sauka a gurin da ba gida ba sana'a ba su san kowa ba kawai sun zo irin wannan ne fa abin da ya faru fa ga sahabbai ƴan muhajirun suka zo amma mutanen Madina suka karbe su hannu biyu suka dinga shara ka musu mana suka dinga tarayya da su a gidajensu suka dinga tarayya da su a cikin kantinan su na kasuwa suka dinga fifita su akan bukatun kawunan su akwai sahabin da aka ce ma da aka hada shi da wani sahabi yace to kaga wannan gidana ne na raba shi biyu na baka rabi dan Allah yace kuma ka zo muje ya kai shi kantinsa shago yace nan kantina ne ina da jari miliyan kaza na raba shi biyu na baka rabi ni zan ci gaba da juya rabi dan Allah yace ina da mata biyu zan je in saki ɗaya daga ciki in ta gama idda ka aure ta dan Allah kai tunda kake ka taba jin haka a tari wayannan fa shine fa sahabban fa shi sa in ba wato Allah ta'ala ka'idarsa shine ba kowa zai shiga aljanna ba yanzu a samu wani musulmi na kirki ya dinga zagin waɗannan to amma Allah ta'ala ya alƙawarin ba dukan mu ne zamu shiga aljanna ba duk da cewa mu insha Allah ƴan aljanna ne ah Allah bai alƙawarin kowa zai shiga ba in ba dan haka ba wannan ai kamata yayi ko da yaushe a dinga fadin kirkin su a dinga karantar da tarihin su a sanya soyayyar su da kaunar su cikin zukatan musulmi ƴaƴan musulmi matan musulmi wayannan sune al-ansar suka bawa manzon Allah masauki sallallahu alaihi wasallam suka bawa sauran musulmin da suka taho tare da shi ko suka biyo shi su ma suka ba su masauki wa munasaratihim kuma suka dinga taimakon su wa wasauhum kuma suka dinga rage musu radadi shine muwasat suka dinga rage wa muhajirun radadi mutun ya zo ba gida ba sana'a ga iyali amma haka suka dinga yi musu muwasat suka dinga rage musu radadi bi amwalihim ta hanyar tallafa musu da agaza musu da dukiyoyinsu wa ta'alafu ma'ahum suka dinga hado kansu tare da su wa ahabbuhum suka dinga nuna kauna da soyayya irin soyayya ta kaman dan uwanka na jini haka suka dinga nuna wa muhajirun kauna to waɗannan su ne a mataki na uku ko na hudu a falala cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kaga dai can an gaya mu akwai khulafa'ur rashidun sannan akwai ragowar asharatul mubashirin bil janna sannan akwai al muhajirun sannan kuma mun ji al ansar wa ashabu badrin sai kuma ƴan badar alladhina shahidu badaran wa inda suka halarci yakin badar wayannan su ma sahabban in ka tuna a lokacin da suka je suka yakin badar da kuma irin wayanda suka tunkara wajen yaka ka san wayannan sun yi bajinta ya kamata a ci gaba da karantar da ƴaƴan musulmi da wani sahabi ne ya je badar saboda darajar su da falalar su fa za ka ko hadisi ya ruwaito sai ka ji an ce al-badari wannan ya je badar dan ka san a cikin sahabban ma shi na musamman ne ya je badar shine yaki na farko da manzo Allah ya taba zuwa ainihin wato a wannan musulunci a wannan addinin namu ƴan badar kenan an ce sayyidina Ali ma in ko mutuwa wato in aka samu sahabi ya mutu akwai wanda yake musu kabbara fiye da hudu in ya gama yayin sallama yace wannan dan Badar ne ko sallar janaza ma ba irin ta sauran mutane za a yi masa ba shahidu badaran sun halarci yakin badar aidan lahum fadila wa innan su ma har wa yau suna da falala wa maziyya sannan suna da daraja sun yi fice daga sauran sahabbai wa ashabu bai'atir ridwan sannan sai kuma sahabban da suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a sune ashabu bai'atir ridwan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa'incin yan badar din Allah madaukakin sarki ya ce ya gafarta musu duk abin da za su yi ba zai fasa ba ya riga ya gafarta musu yan aljanna ne su 300 da wani abu la'alla Allah hattala ala ahli badrin Allah ya kallo wa'annan yan badar din yace i'malu ma shi'tum qad gafartu lakum duk abin da kuka ga dama ku yi na riga na gafarta muku wa'annan fa su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ashabu bai'atir ridwan su 1000 da wajen 400 su ma ashabu bai'atir ridwan su ne wa'anda suka yi wa manzon Allah mubaya'ar ko a mutu ko a rai akan manzon Allah babu ja da baya sallallahu alaihi wasallam su 1000 da wani abu haka su ma Allah madaukakin sarki ya hade su ya musu kudin gora yace diya yadda da su laqad radiyallahu anil mu'minina Allah yace hakika Allah ya yadda da mu'minan nan idh yubay'unaka tahta shajara wadanda suka yi maka mubaya'a a karkashin bishiya a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace wuta ba za ta ci daya daga cikin wanda yayi wa manzo Allah mubaya'a a karkashin bishiya ba thumma alladhina aslamu to bayan waɗannan wajen falala sai kuma waɗanda suka musulunta qabalal fatihi kafin ay sulhu da biya afdalu su suka fi falala min alladhina aslamu daga waɗanda suka musulunta ba'dal fatihi bayan an yi ainihin wato fatuhu makka kai thumma alladhina aslamu sannan waɗanda suka musulunta qabalal fatihi kafin ay fatuhu makka afdalu waɗannan su suka fi falala min alladhina aslamu sama da waɗanda suka musulunta ba'dal fatihi bayan ainihin wato an yi fatuhu makka fahum yatafadaluna bainahum su ma suna fifitar juna a tsakaninsu wani yafi wani falala wani yafi wani matsayi shi yasa duk wanda ya riga ka wannan addinin to yana da wata falala fiye da kai fa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana daga cikin girmama Allah girmama tsofaffi dattawa masu shekaru yana cikin girmama Allah mutum uku annabi sallallahu alaihi wasallam yace girmama su girmama Allah ne alamar kana ganin girman Allah aga kana girmama waɗannan mutanen guda uku daga cikin su akwai ainihin wato muhaddisin alqurani karka kalli kankantar sa karka kalli kananan shekarun sa qur'anin zaka kalla duk wanda kaga yana ganin girman alarama yana ganin girman muhaddisin alqurani alama ce ta yana ganin girman Allah duk wanda kaga yana girmama masu shekaru wanda yaga sun dara shi shekaru yana ganin martaba su yana girmama su yana mutunta su baya cin zarafin tsofaffi da dattawa to alama ce ta yana ganin girman Allah na ukun sa annabi yace shugaba mai adalci yana cikin girmama Allah a girmama shugaba mai adalci saboda duk wanda ya dara ka shekaru sai da ya dade yana sallah kafin a haife ka in karatun Qur'ani yake ya dade yana karatun Qur'ani kan ka zo duniya a sa ka a makaranta ka iya karatun ka zo ka karanta to wannan tazarar addinin musulunci yana kallanta shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace bai tare da mu baya cikin mabiyan mu wanda baya ganin girman manya haka kuma duk babban da shi kuma baya tausayin na ƙasa annabi yace shi ma baya tare da mu to ka duba yanda musulunci yake fifita wannan ya riga zuwa sannan wannan wannan ya riga musulunta sannan wannan aka ce akwai fifiko tsakanin su duk fasun musulunta duk sahabban annabi ne amma wannan sai da yazo ya musulunta daga baya wannan yazo kafin kaza wannan sai bayan kaza lakin hum fil jumla afdalu sai dai duk gabaɗayan su a dunkule su suka fi falala min gairihim fiye da wasun su min jami'il ajyal daga sauran al'ummatai ila an taquma sa'a har izuwa lokacin da alkiyama za ta tsaya la ahada yusawihim babu wani wanda ya isa ya daidai da su balle ya wuce su wayannan su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam san su dole qaulu wa wasiyata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fihim, wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da mutanen Madina. Ai wasiyatar rasul sallallahu alaihi wasallam bil ansar, manzon Allah yayi wasiya wa musulmi har duniyan nan ta nade game da girmama al ansar, mutanen Madina. Qala sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce la yuhibbul ansara illa mu'minun wa la yubghiduhum illa munafiqun, babu mai san sahabi dan Madina sai mu'mini. Duk wanda kaga yana zagin Anas, ko yana zagin sahabi Jabir dan Abdullah, ko yana zagin ire-iren su, wallahi munafiki ne a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba mai kin su sai munafiki, haka annabi ya ce, ba mai san al-ansar sai mu'mini, ba mai kin su sai munafiki, haka annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam. Dakan kaga mutun yana dan wani shagube, yana wani dan rara gefe game da Anas ko Jabir ko ire-iren su sahabbai irin waɗannan, to wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata akan sa wal iyazu billah. Annabi ya ce ba mai san su sai mu'mini, babu mai kin su sai munafiki. Qawlu wajiranahu min ahli almadinati fa'arif qadarahum, maqabtan annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin mutanen Madina su ma ka sani suna da falala. Ai allazi yaskunu fil madina, ai duk wanda yake zauna a cikin garin Madina, wa yasbiru alaiha, kuma yayi hakuri da yanayin garin Madina, ihtisaban dan neman lada, wa yasbiru ala ajwaiha, yayi hakuri akan yanayi irin na garin Madina, ihtisaban lil ajr, dan neman lada, wa yulazimu salata, yalazumci sallah, fi masjidir rasul, a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, lahu ajrun, yana da lada fi zalika akan haka, laysa hunaka shakkun, babu wani kokonto akan haka. Amma alladhi yaskunuha, amma duk wanda ya zauna a garin Madina, wa yubsidu fiha, yake barna a cikin garin Madina, yake barna, yake saban Allah a cikin garin Madina, wa yushriku billah, yake shirka da Allah a garin Madina, wa yanshurul bid'a, yake yada bid'o'i a cikin garin Madina, fa hadha azabuhu ashad, wannan a cikin azabar da Allah zai wa mutane shi azabarsa mafi tsanani za a yi masa. Ya rasa inda zai kai kwaya, ya rasa inda zai kai matan banza, ya rasa inda zai je ya yada bid'a sai Madinar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kai wannan tsiya da tabewa ta tabbata a gare shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, man ahdasa fiha hadathan fa hadha adhabuhu ashad, adhabuhu mudha'afun, wannan mutum wanda duk yayi kokarin yada barna a cikin garin Madina, yayi kokarin yada bid'a a garin Madina, yayi kokarin shirka ko yada shirka a garin Madina, azabarsa ninkin baninkin za a yi masa. Dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin da Imam al-Bukhari ya rawaito shi, hadisi na 1771, Imam Muslim hadisi na 1370, hadisin sahabi Ali ibn Abi Talib, Allah ya kara masa yadda. Manzo Allah ce, man ahadatha fiha hadathan, duk wanda ya kirkiri wata bid'a a garin Madina, duk wanda ya kirkiri wata barna ya kaita garin Madina, aw awa muhdithan, ko ya bada mafaka ga mai bid'a, ko ya daurewa mai bid'a gindi, ko ya daurewa mabarnaci gindi wajen yin barna a cikin garin Madina, fa alaihi la'natullah, tsinuwar Allah ta tabbata a kansa, wal mala'ikati, da tsinuwar mala'iku, wan nasu ajma'ina, da sauran mutane duka. To kaji shi kansa garin Madina ya samu falala saboda irin mutanen da ya kunsa, ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ga waɗannan zaratan sahabbai, Allah ya kara musu yadda, mu kuma Allah ya kara mana san su. Waɗanda kuma suke ganin aibin su, Allah ya ganar da su in masu ganewa ne. Qala al-muallif rahimahullah, sai gaba ta 98, Imam al-Barbahari yace, wa alam kasan anna ahla al-ilmi, malamai lam yazalu, basu gushe ba, yuradduna, suna yin raddi, basu gushe ba, suna maida martani qaulal jahamiyya, game da aqidar jahamiyanci, hatta qala fi khilafati bani al-abbas, hatta kana fi khilafati bani al-Abbas har sai da takai ta kawo a lokacin khalifancin bani al-Abbas takallamatil ruwaybida fi amri al-amma aka samu tarkace marasa mutunci sun fara sa baki cikin al'amarin gudanar da jama'a an fara samun tarkace sun fara samun damar shugabancin mutane wanda bai kamata ya fada ba balle a saurare shi shi kuma ya zama shugaba na daga cikin alamomin tashin alkiyama mutanen banza tarkace su za su zamanto masu fada aji bari zaka ji wannan hadisin hadisin ruwaybida su ne suke magana ar-ruwaybida an fassara shi da ma'anoni daban-daban ar-ruwaybida suka ce as-safihu alladhi la aqala lahu wawa wanda bai da hankali ko kuma shi zai zama shugabanka walaki ya sata indahu ba shi da tunani ko nasisin kwabo ya takallam kuma shine zaka ji shi yana magana fi amril amma cikin manya-manyan al'amura na jagorancin jama'a wannan shi ake kira ar-ruwaybida ar-ruwaybida suka ce al-fasiq ar-ruwaybida suka ce al-khasis ko al-khasis ar-ruwaybida sun fassara shi da al-wadi' ar-ruwaybida al-jahil duk wannan yana daukan ma'anar ar-ruwaybida yana daga cikin gurbatar al'amura da za a samu da juyawar al'amura da rikirkicewar zamani da kuma koma baya da za a samu shine za a fara samun ruwaybida suna magana cikin sha'anin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi wanda Abu Huraira ne ruwaito hadisin Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin musnad dinsa ya kuma hassana shi haka hassanahu al-Albani fi silsilati al-ahadith as-sahiha a cikin silsila as-sahiha al-Albani ya hassana wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sayati al-nasi sanawatun khida'at ko khida'at ko khada'at a kwana a tashi wasu shekaru na yaudara za su zo wa mutane da malamai suka tashi fassara shekaru na yaudara aka ce ba shekarun bane masu yaudarar za a samu wasu shekaru da za a samu mayaudara a cikin su dan su shekarun ba a jingina illa zuwa gare su sai dai mutanen da suka zo a cikin su wato shekaru ne wa'anda yusaddaqu fi hal kadhib za a dinga gaskata makariyaci a cikin wayannan lokacin wannan lokacin in zamanin yazo mai ƙarya shine mai fada aji makariyaci shine mai fada aji sannan wayukazzabu fiha sadiq zamani ne da kuma mai gaskiya za a ƙaryata shi a ƙaryata mai gaskiya a kuma gaskata makariyaci wayu'tamanu fiha al-kha'in zamani ne ko lokaci ne da za a amintar da maha'inta mutumin da yake maha'inci ne bai da amana to su ne kuma za a wayi gari a dinga danka musu amanar jama'a wayu khawwanul amin sannan amintacce kuma a maida shi shine maha'incin kai ka san an samu upside down kenan an samu attaqahuri kenan wannan shi ake kira wato komawa da baya kenan wayandiku fiha ruwaybida to anan ne annabi ya faɗi kalmar ruwaybida yace sannan maha'inta sune kuma wai amuntatu mutumin da yake mabarnaci kuma shi ake sha'awa shine abun kallo shi ake cewa barka da zuwa shi ake cewa sai yayi mutanen kirki kuma sune kaskantattu wulakantattu a irin wannan lokacin a lokaci ne da kuma ruwaybida tarkace mutum ba shi da wani tushe mai kyau ba shi da wani tarihi sahihi kuma shine zai dinga fada aji shine ruwaybida na daga cikin alamomin tashin alkiyama da annabi ya fada idan aka fara danka al'amari ga waɗanda ba su cancance shi ba annabi ya ce fantabiri sa'a a kowane lokaci ka saurari alkiyama ar-ruwaybida kenan kila sahabbai ba su yi shiru ba suka ce wamar ruwaybidatu suwaye ar-ruwaybida ya ma'aikin Allah wa ake kira ar-ruwaybida qal sai ce ar-rajulu tafihu yatakallamu fi amril amma mutumin da attafi kaskantacce wulakantacce tarkace shine kuma yake magana a madadin al'umma. Allah ya kiyaye. To lokacin da aka samu irin wayennan wayanda suke ruwaibida wai sune kuma suka rikide da suka sanya rigar malamai suke magana da sunan malanta suke maganar addini.
وطعنوا على آثار الرسول سكفار سوكر صحابان واتو حديثا منزان الله صلى الله عليه وسلم روي بذاكنا
متين يفوتو كجينا سوكر حديثي حديثي صحيحي تكيم بخاري حديثي صحيحي تكيم مسلم دا سورا اللي تتفن دا مسلمي سكا يدد سو سنا يوم حجة دا سو كو كجي يفوتو يادرو حديثي يو بوبكا دي يادرو وانشان حديثي جيبو كجي يادرو وانا حديثي روي بذاكنا كما دا سونا مالانتا kuma ya tara ire-iren sa suna makabbara a masallaci ruwai bi zake Allah ya kiyaye wannan hayaniyar duk da ake ciki fa manzo Allah da ya fade ta in ka koma kai karatu za ka ga duk ba wani abu sabo sai ma wanda bai faru ba kila a jira lokacin zuwan sa Allah ya kiyaye mu
wa ta'anu suka fara yin suka da kai harin su ala athari rasulillah
ga sahab wato ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhadhu bil qiyas suka fara yin aiki da qiyasi su aje aya qur'ani su aje hadisi sahihi su yi amfani da qiyasi qiyasi kala biyu ne akwai qiyasi sahihi wanda ana malamai suna yin hujja da shi akwai qiyasi fasidi to suna su qiyasin qiyasi ne fasidi gurbataccen qiyasi shi suke amfani da shi su aje ga nassi qarara daga alqur'ani ga ingantaccen hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam su kuma suna da wani ma'auni da shi suke aiki war ra'ayi da kuma ra'ayi wa kaffaru kuma suka dinga zaka ga suna kafurta man khalafahum duk wanda ya saba musu akan wannan hayaniyar duk wanda baya tare da su a wannan hayaniyar yanzu nan za su samu kaulasa
al-sharh al-sheikh al-fawzan al-fawzan Allah ya ji kansa da rahama yace wa alam anna ahl al-ilm lam yazalu
ka sani malamai ma abota ilimi basu gushe ba yarduna qaulal jahmiya wato suna mai da martani game da aqidar jahmiya gurbatacciyar aqida ce tana da matukar hadari shi yasa malamai basu bi ta a hankali ba malamai sun tsananta game da yakar wannan ainin gurbatacciyar aqida ta jahmiyanci wanda an ce jahmiyancin wato ya samo asali ne daga yahudawa domin an ce akwai Ja'ad bin Dirham Ja'ad bin Dirham an ce ya samu wannan aqida tasa ta jahmiyanci abinda yasa daga baya sai ya samu wani almajirin da ya fishi ya data to sai ma ake jingina aqidar zuwa ga almajirin ba ga shi abin nan domin shi Ja'ad bin Dirham ran sallah aka ce na manta wani khalifa ne yasa aka yi layyare shi saboda muguwar aqidar sa ran sallah an fito an sako daga idi an sako daga idi kowa zai yanka rago yace to shi yana so a saurara yasa aka kwantar masa da Ja'ad bin Dirham saboda muguwar aqidar sa yayi layyare shi to almajirin sa cikin mabiyan sa ainin Ja'ad bin Safwan shine wanda ya yada wannan aqida daga cikin muguwar aqidar su akwai aqidar khalqul qur'an mun sha tattauna ta ana to ya karbo wannan bid'a ta su an ce daga Bayan bin Sam'an Bayan ibn Sam'an shi kuma Bayan bin Sam'an an ce wannan aqida ta jahmiyanci ya same ta ne daga Talut Talut ibn ukht Labid bin al-A'sam Talut ibn ukhti Labid bin A'sam wato Talut dan yar uwar Labid bin al-A'sam Labid bin al-A'sam kun san wa Labid bin al-A'sam al-Yahudi shine mutumin nan da aka wato boka ne wanda yayi wa manzon Allah sihiri wanda sai da manzon Allah wasu ruwayoyin sun ce sai da ya kwana 40 a cikin wannan yanayin sihirin ya kama shi har sai da Allah madaukakin sarki ya turo su mala'iku guda biyu daya tsaya daidai kan annabi sallallahu alaihi wasallam daya daidai kafar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana kwance sai suka kama tattaunawa dayan sai yake tambayar daya wannan bawon Allah me ya same shi sai ce innahu matbub ai sihiri akai masa sai dayan ya kuma tambaya ce waye ya masa sihiri sai dayan yake bada amsa ya ce Labid bin al-A'sam al-Yahudi shi ya masa da me ya hada ya ce ya hada da ainihin wato kum din annabi sallallahu alaihi wasallam da gashin annabi sallallahu alaihi wasallam da dan balle wani abu ne da ake samun sa a jikin hudar dibino yace da shi aka hada aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sihiri ainihin sihirin na kisa ne so akai a kashe annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta'ala ya takaita tasirin sihirin sai ya tsaya a rashin lafiya a ina aka sa yace a cikin wata rijiya ta Banu Zirwan haka annabi sallallahu alaihi wasallam bayan mala'ikun nan sun gama tattaunawa annabi kamar a mafarki suka tafi sai shi kuma ya tashi shine yasa sahabbai suka je gurin aka dauko abin aka bata shi to wannan Labid bin al-Asam aqida daga wajen wannan ai ka san sai an gaya ma aqida mara kyau ce to shi kuma Labid bin al-Asam ya samu wannan aqidar tasa ne daga wani bayahudi a kasar Yaman to shi kuma wannan bayahudan na kasar Yaman shine shi kuma ainihin Ja'ad bin Dirham wato abun nan kai Ja'an bin Safwan shi kuma sai ya karbi wannan aqidar a wajen Al-Ja'ad bin Dirham to da haka shi sa malamai ba su yi mata da wasa ba aqida ce mai matukar hadari ainihin wato mun sha tattaunawa muna fadar wasu daga cikin irin aqidin da ke kunshi a cikin wannan mumuguwar kungiya Al-Jahamiyatu sabaqa ta'rifuhum yace Jahamiyya din nan ma'anar jahamiyanci da su kansu jahamiyya din bayanin su ya gabata mun tattauna a baya annahum atba'u jaham atba'ul jaham bin safwan in baka san jahamiyya ba sune mabiyan al-jaham bin safwan alladhi nashara al-maqalat al-kabiha wanda shine ya yada wannan mummunar aqidar fi anna al-qur'ana na cewa wai al-qur'anin nan makhluqun kaman yanda kai kake makhluki halittarka akai to shi ma qur'anin da ke hannunka kake karanta shi ma makhluki ne wajahara yana daga cikin wanda ya fice bi nafi asma'illahi wa sifati cikin aqidinsa akwai kore sunayen Allah da sifofinsa wa qala bil irja kuma daga cikin aqidarsa yana da aqidar irja murji'anci shine wai saban Allah ba shi da tasiri ga imani har ma suna da wata makala da suke ta la yadurru ma'al imani ma'asiya in dai kai imani je ka kwankana shan giya ba wannan shan giya ba zai taba imanin ka ba ka kwana a saban gari ma wannan ba zai taba imanin ka ba kai sata ba zai taba imanin ka ba kai duk barnar da zaka yi matukar kana da imani wai la yadurru ma'al imani ma'asiya shine ma aqidar murji'anci to yana daga cikin aqidar Ja'an bin Safwan akwai wannan aqida ta murji'anci walahu mazhabun khabith yana da matafiya da mazhaba wanda take khabith mai muni kwarai da gaske fa atba'uhu to mabiyan shi Ja'an bin Safwan yusammuna ko yusammuna bil jahamiyya su ake kira da jahamiyya kun ji daga cikin aqidun su dai sun ce qur'ani makhluki ne aqida ce mai muni Si Imam Ahmad sun sha wahala kwarai wajen yakar wannan aqidar. Sannan daga cikin aqidar Ja'am akwai korewa Allah sunayensa da sifofinsa. Sannan shi yana da aqidar in kawai kai imani, in dai kai imani ka daina sallah ba. Wannan rashin sallah ba zai cutar da imanin ka ba. Ina fata an gane. Sannan ainihin wato wannan da kadan daga cikin aqidun Ja'an bin Safwan kenan wanda shi ma kun ji salsalar inda ya samu wannan aqida to mabiyansa su ake kira da jahamiyya nisbatan ilal jaham ana danganta su ne zuwa ga shi Ja'an bin Safwan wa min ashna'i aqwalihim yana daga cikin mafi munin aqidunsu alqawlu bi khalqil qur'an aqidar cewa alqur'ani makhluki ne wa nafyu al asma'i was sifat da kore sunaye da sifofi anillahi daga Allah subhanahu wa ta'ala wa taharifu kalamillah da kuma canza zancen Allah wa kalami rasulillah wa kalami rasulihi da canza maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bil batil da barna fahum akhtarul firaki malai yace a cikin kungiyoyin bata din nan babu kungiya mafi hadari sama da wannan kungiyar ta jahamiyanci wa aqbahuha a cikin dukkan kungiyoyin bata din nan babu mafi muni sama da wannan kungiyar ta jahamiyanci walidhalika dan haka ne ahlus sunnati wa ahlul ilm ahlus sunna da malamai ma abota ilimi lam yaturkuhum basu sun shakata ba bal raddu shubuhatihim sun yi ta yi musu raddi da martani game da shubuhohin su
wa fannadu aqwalahum sun qaryata maganganun su wa abdalu hasun rurrushe su wa hadha mawjudun wannan maganganun game da wannan aqida ta jahamiyanci suna wannan magana ce wanda zaka same ta fi kutubi ahlul ilmi a cikin littafan malamai ma'abuta ilimi daga ciki akwai shi kansa Imam Ahmad bin Hanbal yayi wani littafi raddul Imam Ahmad bin Hanbal wato rahimahullah alal jahamiyya ar-raddu ala zanadiqati wal jahamiyya shine sunan littafin shi da Imam Ahmad ar-raddu ala zanadiqati wal jahamiyya littafi ne na Imam Ahmad wa huwa mawjudun yanzu ana samun wannan littafin matbu'un an buga shi wa minha daga cikin littafan da aka yi na raddi ga wannan aqida akwai littafin da ainihin wato raddu Uthman ibn Sa'id ad-Darimi wato raddin da babban malami Uthman bin Sa'id ad-Darimi yayi ala Bishrin al-Marisi ga wani da ake kiran shi sa wato Bishr al-Marisi al-Anit wa huwa matbu'un shi ma wannan littafin ana samun sa yana nan an buga shi aidan to sai mu tashi wa min a bari mu yi agurguje wa min ha bayanu talbis al-jahamiyya daga ciki akwai littafin bayanin irin yanda jahamiyya suke rikirkitawa mutane addini shi ma littafi ne bayanu talbis al-jahamiyya shi ma na babban malami Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wa min ha daga cikin littafan da aka yi masa raddi akwai ijtima'ul juyush al-islamiyya ala ghazwil mu'ab Dilati wal Jahamiyya Ibn al-Qayyim Almajirin Ibn Taymiyyah Ibn al-Qayyim shi ma yayi littafi gangamin sojojin musulunci wajen yakar al-Mu'attila wal Jahamiyya shi ma littafi ne an ce lokaci yayi sai mu tashi kauluhu abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya kuma nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata wayanda suke kan hanya Allah ta'ala ya ci gaba da tabbatar da mu akan ta wayanda kuma suka sauka da kan hanya in masu shiryuwa ne Allah madaukakin sarki ya shiryar da su subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika